Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 7 ga watan Yuli a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce zai yi murabus daga matsayinsa na shugaban jam'iyyar Conservative. Amma zai ci gaba da zama Prime Minister kasar har sai an zabi sabon shugaban da zai mai gurbin sa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce makaman da kasashen yammaci suka aika masa sun fara aiki tukuru kuma suna haifar da tarnaki ga hararen sojin Russia. A karan farko cikin shekaru biyu, bindin Makka mai tsarki ya ga dandazon jama'a yayin da kiyasi ya nuna mutum miliyan 1 sun hadu a bindin don gudanar da aikin hajjin bana.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu sahihan bayanan sirri akan tayiwu mayakan ISWAP na shirin kai hari kafin aukuwa harin gidan yarin kuje dake Abuja a daren ranar Talata.
A irin maganganun da muke yi tare da su ɗin ta da kuma yanda abubuwa suka dan fitira tsakaninmu da su akan muhawara da ake da fitar da wayannan bayin Allah da aka kama su a jirgin kasa, sun tabbatar mun da cewa yaudara gwamnati take musu, sannan kuma gwamnati ta tsaya ta ga abin da zai faru.
Malam Tukur Mamu kenan mai shiga tsakanin bangaren gwamnati da ƴan ISWAP. Bayan haka za ku ji cewa hare-haren da ƴan ta'adda ke kaiwa a kwanan nan, ciki har da wanda aka kaiwa ayarin shugaban Najeriya, na ci gaba da jan hankalin mazauna yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro.
A waye gari a ce ƴan ta'adda sun yi ƙarfin jami'an tsaron wannan ƙasa ta Najeriya gaba ɗaya, wanda kullun sai an kashe mutum, ko jiya an kashe mutum uku garin Tsamaye, wanda barayin ga suna nan, Tuji ya faɗi yadda yake, Halilu Subu ya faɗi yadda yake, duk barayin ga gaba ɗaya sun faɗi yadda suke.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi da farko.
Assalamu alaikum. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce zai yi murabus daga matsayinsa na shugaban jam'iyyar Conservative. Amma zai ci gaba da zama Prime Minister kasar har sai an zabi sabon shugaban da zai mai gurbin sa. Sanarwar na zuwa ne a ranar Alhamis bayan da kanana da manyan ministocinsa da masu ba shi shawara sama da 40 suka ajiye aikin su, yayin da ake kiraye-kirayen soka a mukamin. Har ya zuwa ranar Laraba, Johnson ya yi kememe ya ki sauka, inda ya sha albashin zama a kujerarsa duk da cewa gwamnatinsa na fuskantar zarge-zarge na rashin da'a da nuna rashin sanin ya kamata. Prime Minister Johnson ya fuskanci zafafan tambayoyi daga fusatattun 'yan majalisar dokoki, yayin zaman amsa tambayoyi da aka saba yi a majalisar a ranar Laraba. Kwana guda kenan bayan da ministan kuɗi Rishi Sunak da sakataren kula da kiwon lafiya Sajid Javid suka ajiye aikin su ba zato ba tsammani. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce makaman artillery da sojojinsa suka samu daga kasashen yammaci sun fara aiki tukuru kuma suna haifar da tarnaƙi ga hararen sojin Russia. Zelensky ya faɗa a jawabin da ya saba yi da daddare cewa makaman suna aiki kamar yadda suka yi tsammani. Yana mai cewa masu kare ƙasar ta Ukraine sun kai wasu muhimman harare akan wuraren da dakarun Russia suka mamaye, kuma hakan ya rage barazanar dakarun Russia. Shugaban na Ukraine ya kuma sha alwashin zai kwato dukkan yankunan ƙasar da aka kwace, yayin da Russia take kokarin karbe ikon Donbas da ke gabashi. A ranar Laraba, jami'an Ukraine suka faɗa wa sauran mazauna yankin Donetsk da wasu yankunan Donbas da su fice, a lokacin da Russia ta kaddamar da sabbin harare a kan yankunan. A karan farko cikin shekaru biyu, bindin Makka mai tsarki ya ga dandazon jama'a yayin da ya nuna mutum miliyan 1 sun hadu a bindin don gudanar da aikin hajjin bana. Tun bayan da ɓallar cutar COVID-19 ta sa ƙasashe da dama suka rufe kan iyakokinsu. Majitan har ila yau sun kwashe kwanaki da dama suna gudanar da sauran ibadu da za su ƙara kusantar da su zuwa ga Allah. Hajji aiki ne da aka umarci musulmi su gudanar ko da sau ɗaya a rayuwarsu, idan har suna da hali da cikakkiyar lafiyar yin hakan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu leka bangaren rahotanninmu. Bayan harin ta'addancin da aka kai a gidan yarin kuje dake Abuja a daren ranar Talata, rahotanni sun nuna cewa an samu kwararan bayanan sirri cewa ta yi mayakan ISWAP su kai farmaki a wuraren gwamnati kafin aukuwar harin. Masana harkokin tsaro sun buƙaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya tuhumi jami'an tsaron ƙasar akan wannan mummunan al'amari. Hassan Maina kaina wakilin muryar Amurka na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun dai kafin mayakan ISWAP su kai farmaki gidan yarin Kuje, yankin ke cikin yankunan Abuja da ake jin na da ƙalubalen tsaro. Na tambayi mai martaba sarkin Kuje, wato Gomo na Kuje, Dr. Haruna Tanko Jibrin. Ko dama suna da tarihin irin wannan aika-aika?
Eh to gaskiya na biyu kenan. Na farko an yi ta ce gurin kasuwa da police station, to na biyu kenan shine nan gurin prison. Ma gaskiya tun na farkon nan muna fata zuwa gurin Ubangiji cewa kada irin wannan abu ya sake auku, sai gashi kuma ya sake faruwa.
Mai martaba, a kwanakin baya an yi ta bayanin cewar akwai yan ta'addan da yan bindiganan da suka zagaye yankin ka akan duwatsu. Haka ne magana nan dan jiridu da su dauki wannan labarin.
Ore an yi haka gaskiya, in nace ba haka ba to nayi, don so da yawa sun shi samun mutanen mu talakawa na sun sha shiga hannu su, ba daya wai ba biyu ba.
Koda shugaban kasa Muhammadu Buhari a jiya ya nuna rashin jin dadin sa bisa yadda jami'ai suka gaza amfani da bayanan sirri wurin hana aukuwar irin wannan hari na gidan fursuna. Babban dai mai shiga tsakanin ISWAP da gwamnatin tarayya, dan iyan fika Malam Tukurmamu, ya ce tabbas ISWAP ta yi ishara kan wannan aika-aika tun ma kafin ta yi shi.
Maganan gaskiya, ina so in tabbatar da 'yan kasan nan a irin maganganun da muke yi tare da su 'yan ta'adda, da kuma yanda abubuwa suka dan cicira tsakaninmu da su akan muhawara da ake na fitar da wayannan bayin Allah da aka kama su a jirgin ƙasa, sun tabbatar mun da cewa sun gaji da wannan abubuwan da ke faruwa, wai suna ganin cewa yaudara gwamnati take musu, sannan kuma gwamnati ta tsaya ta ga abin da zai faru. Sun faɗa cewa hare-hare yanzu suka fara hare-hare, kuma a saurare su nan da lokaci kaɗan, duk inda yake da kaman interest ne na gwamnati, especially kaman irin wannan wajen da mutanen su suke kusan target ne a wajen su. Mutanen nan sun fito ƙararan sun gaya mana cewa suna buƙatan a sake musu wasu daga cikin mutanen su. Lambar da suka bayar ya yi yawa, don ƙarfin sasanci da kuma tattaunawa kan suka rage har zuwa guda goma. To kaga guda goman mun ba da sunaye a gwamnati da guda goman nan akan tun da wannan abun maslaha ke nema, sannan kuma ga waɗannan mutane rayuwansu yana cikin hatsari wanda aka rike su. Ka wannan abu mun bayar da shi, ina da shi a record fiye da sati daya. Babu wani abin da gwamnati suka gaya mana akai da a ce gwamnati sun ma yadda a zauna tare da su din kaya za a yi a kawo musu waɗannan mutane gani da wannan attack din da ya faru da ma bai kasance ba.
A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya tuhumi baki ɗayan jami'an tsaron ƙasar.
Dukan wani bangare na tsaro a yi su tambaya abinda Bature ke kema query na gudunmuwar da suka bayar ko rashin gudunmuwa wanda ya kawo abinda aka kawo, a kuma ba su kaidikin lokaci wanda za su mayar da martani. To a ƙarƙashin wannan ana iya nada committee na bincike su gano ta yaya abin ya faru.
Kokarin da muka yi domin jin martanin da bangaren hukuma zai mayar, ya ci tura. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Miliyoyin mutane ne aka saka a cikin matakan kulle a sassan China, aka kuma rufe wuraren kasuwanci a wani muhimmin gari da masu yawon bude ido suke yawan zuwa, bayan da aka samu wata barkewar annobar COVID-19 wacce ake fargabar za ta iya yaduwa. Jami'an lafiya a China sun ba da rahoton cewa an samu mutum sama da 300 da suka kamu da cutar a birnin Xi'an mai dimbin tarihi, yayin da aka samu ɗaiɗaikun wasu sabbin masu ɗauke da cutar a Shanghai, Beijing da wasu yankuna. An dai ba mafi aksarin al'ummar Shanghai umarnin su je su yi gwajin cutar a ranakun Talata da yau Alhamis, bayan da aka gano sabbin waɗanda suka harbu da cutar ta coronavirus a birnin, wanda a kwanan nan aka ɗage dokar kulle da aka ba masa. Jami'an lafiya sun kaddamar da ayyukan gwajin cutar ne a kusan rabin birnin, bayan da aka ga farfadowar cutar a ƙarshen makon da ya gabata. Wani sabon rahoto da aka fitar kan kisan da wani ɗan bindiga ya yi a wata makaranta a garin Uvalde da ke jihar Texas a nan Amurka ya nuna cewa wani jami'in ɗan sanda ya samu damar da zai iya harbe ɗan bindigar. amma damar ta kubuce masa saboda ya tsaya yana jiran a bashi umarni. Rahoton ya kara da cewa da jami'in yayi amfani da wannan dama da an kubutar da wasu daga cikin dalibai 19 da malamai 2 da dan bindiga ya harbe har lahira a ranar 24 ga watan Mayu saboda za a iya ba wasu daga cikin su agajin gaggawa. Wannan rahoto da cibiyar mai bibiyar matsalar harbe-harbe da ke jami'ar Texas ta gudanar ya kara bayyana irin sakacin da ake zargin jami'an 'yan sanda sun yi wajen kubutar da rayukan waɗanda lamarin ya ritsa da su. Rahoton har ila yau na zuwa ne bayan bahasin da daraktan hukumar kiyaye lafiyar jama'a a jihar Texas, Kanar Stephen Macro, ya gabatar a gaban majalisar dattawan Amurka, inda ya ce 'yan sanda sun nuna tsananin gazawa a ɗaukin da suka kai makarantar. Binciken kisan da aka yi wa shugaban Haiti General Moïse a birnin Port-au-Prince a ranar 7 ga watan Yulin bara na ci gaba da fuskantar tarnaƙi a ƙasar ta Haiti, amma binciken na ci gaba da gudana a nan Amurka. 'Yan sandan Haiti sun kama mutum 40 da ake zargi da hannu a kisan, daga cikin waɗanda aka kama har da wasu tsaffin sojojin ƙasar Colombia su 18. Ana kuma ci gaba da tsare su a gidan yari ba tare da an gurfanar da su a gaban kuli'a ba. Jinkirin da shirya ke fuskanta na da alaƙa da zanga-zanga da faɗace-faɗacen ƙungiyar 'yan daba da ƙasar ta Haiti ke fuskanta. Sai dai a nan Amurka, ma'aikatar shari'a ta samu wasu mutane 3 da laifi waɗanda yanzu haka suke tsare a wani gidan yari a birnin Miami na jihar Florida.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Harin ta'addanci da aka kai wa ayarin shugaban Najeriya na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasar, musamman mazauna yankunan da ke fama da ƙalubalen tsaro da ke jefa ayar tambaya a kan kasa kawo shan matsalar da hukumomin ƙasar suka yi, duk da cewa sun san inda wasu daga cikin manyan 'yan ta'addan suke a cewarsu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton daga Sokoto.
'Yan Najeriya, musamman mazauna yankin Arewa, sun jima suna kokawa kuma har yanzu suna kokawa akan matsalolin rashin tsaro da ke son ganin bayansu a sassa daban-daban na ƙasar. Al'ummomi a gabacin Sokoto da ke Arewa maso yammacin Najeriya su ma sun jima cikin halin kunci akan ayyukan 'yan bindiga, kuma har yanzu ba wata mafita duk da kokin da suke yi ga mahukunta. Wannan ne ma yasa halin da aka kai wa ayarin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jihar Katsina, wasu ke ganin cewa akwai abin ishara a ciki. Aminu Almustapha Boza ɗan majalisar jiha ne wanda ya jima kuma har yanzu yana fafatuka akan matsalolin rashin tsaro a gabacin Sokoto.
To dama abinda muka faɗa tun farko yau shekara 5 da suka wuce, ni Honorable Boza na ce shiri da aiki ne. Ana ganin kamar wani abu yana faɗa mu talakawa ne kawai, ba da shugabanni ba an ka kyale. To yau gashi an waye gari maganar da ni shekara 5 da sun kauce yau gashi ta tabbata. Yau in tsakanin da Allah ake ba a ce sabon birni kawai wadda bata wuce kilomita 200 ba gabaɗayanta da zagayanta da ko inanata da isa, a waye gari a ce 'yan ta'adda sun yi ƙarfin jami'an tsaron wannan ƙasa ta Najeriya gabaɗaya, wanda kullum sai an kashe mutum, ko jiya an kashe mutum 3 garin tsamaye an ɗauki mutum 8, an kashe mutum 2 katsira an ɗauki mutum 3, haka ake mana kullun. Wanda barayin ga suna nan, Tushi ya faɗi inda yake, Halilu Subu ya faɗi inda yake, duk barayin ga gabaɗaya sun faɗi inda suke. To yau har an waye gari ana ta da komboyi na gwamnoni, ana ta da komboyi na shugabannin ƙasa, kuma har a ce wai a yi shiru.
Shi ma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ganin yake yi akwai buƙatar ƙara yi wa ƙasa addu'a da kuma fuskantar matsalolin da gaske.
It calls for serious prayers.
Abu ne da ke nuna akwai buƙatar ƙara zara damtse ga addu'o'i a kuma haɗa kai wuri ɗaya a tunkarin matsalar. Dole ne kuma a daina saka harkar siyasa cikin sha'anin samar da tsaro, domin abu ne da ya shafi kowa, ba wai shugaban ƙasa kaɗai ba, ko kuma Muhammadu Buhari a zamansa mutum, ko Aminu Waziri Tambuwal a zamansa gwamna. Mazauna yankunan da ke fama da matsalar ta rashin tsaro sai ƙara tunzura suke yi, kamar yadda na zanta da wani mazaunin garin Isa.
Wallahi sabon mai kace Isa da hayan mutashin baki. Wallahi ba mu da kada kullun sai an dare ba dai ba uku ba. Kashin mu aka tare da mu na wata mu ajin mu wallahi kan ci hana mu da gagatar su ya sha mu na kai. Gayin wa babu abinci. Kuma lokacin da ma na yayi a tayi noma mu kuma sun hana noman ga. Shin aka san mu yi rayuwa. sai gwamnati babu ruwan tayi wata bukata da mu amma shemu ne jama'a mun san mu kuma ni ba ma bukata zaman Najeriya yanzu haka an dauke laifin madan samu ni yanzu sun ga kuma yanzu an kashe tunanin haishin kai ga yana an wuce daga wata mutumin tsamaye ne
na yi kokarin jin tabbakin rundunar yan sandan Najeriya akan hare-haren da mazauna yankunan gabashin Sokoto ke fuskanta kwanan nan amma dai abin ya ci tura Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan muhimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla. Masana a harkar lafiya na jan hankali da kuma bada shawara kan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla daga haihuwa har tsawon wata 6. Ko yaya mata ke ganin tasirin hakan? Bari mu ji daga bakin wasu mata masu goyo a hirar su da wakilin mu a Maradi na Jamhuriyar Niger, wato Mansur Sani.
Sunana Sarayya Ahmadu dake Maradi unguwar Maradawa. Na samu tumban nono tsantsa. Saboda lokacin da muka haihu likita madani sun wayo mu da kai akan ban nono tsantsa sun ce mu rinka ba ɗayan mu nono na gaban mahaifiyarshi saboda yana garkuwa ga jikin yaro yawo yana ƙara lafiya da garkuwar jiki tsawon wata 7 ba tare da kagarwa mai da ruwa ko wani abu ba da yake na so abin ta tsanuru farmasi in zanta ya sai in ta tsanuru cikin abin in bar haɗin ta in dawo baya buƙatar wani abu wanda ya shahi nono
sunana Sharifa Abubakar jara'a magama 8 mun san mahimmancin ban nono tsantsa tunda muna zuwa likitoci daban-daban suna mama gargadi mu kula da ɗiya har sai an yi wata 7 muna ba su nono na gaba ba tare da ruwa ba birni da karkara gidajen rediyo da talabijin akan mahimmancin ban nono tsantsa birni da karkara dai ana ta mama ana ta yadawa
sunana Aishatu daga nan unguwar malamin daga cikin jihar Maradi eh hakika tabbas na san mahimmanci na saboda ban nono tsantsa yana da umfani ga ɗayan mu saboda yana ƙara musu kuzari da lafiya saboda ga kuma kare su daga cututtuka kala-kala kenan ban nono tsantsa wajibi ne na san mahimmanci na saboda muna zuwa likita ana awon ɗaya likitoci sun gaya musamman bayani kan shi sun gaya mu umfanin ya da mahimmancin ya don haka muna aiki da shi ɗiyana guda 2 hakika na musu ban nono tsantsa saboda yanzu haka goyo ma nake ina zuwa ekol ina zuwa daji in na kai ekol yanda nake musu ana kai min ɗana wajen reno lokaci zuwa lokaci ana maido mini shi ina baya nono yana sha kenan na san mahimmancin yana san umarni ya saboda yanzu ban nono ba tsantsa ba wani bakon abu ne ba an waye mu da kanu mun gane ma'anar mun gane mahimmancin
sunana Hanifa Umaran Tasu a unguwar Marada Dare tunda muna zuwa asibiti ana gaya mu da likitoci maka haye shi kan mu ba shi ruwa ya kamata mu ba shi nono tsantsa ruwa har zuwa wata 7 ɗaya na 3 mutum ɗaya ne kaɗai ya samu wangaba nono tsantsa annan biyu gaskiya ba su samu ba saboda har cibilota sun ta mana shi dai wangara na gani masha Allah kuma Allah ya ƙara sa'a ba mu wanga zance mu san kiba yara nono tsantsa da yana ƙara ma ɗiyan mu lahiya da walwala da garkuwar jiki
su ma maza sun bayyana ra'ayinsu game da shayar da jariri nonon uwa zalla
sunana Hamisu Bakane daga Maradi gaskiya abin da zan ce dangane da nonon uwa gaskiya ya kamata uwayen mu mata su dinga ba yaro nono akai-akai tunda yanzu akwai wasu matan da ba sa ba yara nono sai dai a samu ƴan madara a ringa ba da kaga wannan bai kamata ba tunda nonon gaba gaskiya yana da muhimmanci za ga yaro ya tashi da lafiya da kuzari gaskiya ya kamata shawara da zan ba uwaye mu mata nono ya kamata a ba yaro tun daga matsayin an haife shi har zuwa wata 27 haka gaskiya bin ba da goyen bayan sayan madara ba tunda yanzu madara tana tado zafi kaga yaro yana zawayi amma yanzu in dai ana ba yaro nonon gaba za ga yaro ya mulmuji yana gudu sosai
sunana Jamilu Ibrahim Umaru wanda ka san da mai Prime Office. Shi shayar da ɗanonon uwana da muhimmanci sosai. Saboda ni kuma ayyaman da ƴan biyu maka ayyaman mace da namiji. To gaskiya daidai cewa uwa tana da ƙarancin nono. To amma dai an dai dage dai da ciyar da uwa sosai domin ta samu ƙarfin abin ganin nonon shayar da su.
Ni ne Malam Umaru Mai Birgi, Shura Bindi bakin masallacin Abubakar Sadiq Maradi. Tun tashin rayuwarmu man gano wada ya sha nonon uwarshi tsantsa. Gaskiya soyayya na shiga tsakanin uwa da ɗa. Idan wadda ka gano bata ta ba ɗanta nono ya sha ba, to muhimmancin su ya rage sai dai a ce uwa ce. Amma muhimmancin su da wadda ta ɗauki nono ta ba ɗanta tsantsa ya sha, ba su zama ɗai soyayya su. Saboda mai ciyar da ɗanta da nononta, soyayya ta hannu haciya da wadda bata ba ɗanta nono ya sha kushe. Wanda ya sha nonon uwarshi ba ya haƙa mana uwa, wurin ba da nonon nan soyayya ta ƙara shiga. Ina kira da uwaye mazan da mata, ko aiki take ma'aikaciya ce. Ya cancanta ta kula da ba ɗanta nono in ta sabako.
Shugabar asibitin mata da ƙananan yara ta Sura a Maradi, Madam Dr. Nasiru Safiya, ta jaddada mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla na tsawon wata 6.
Ban nonon gaba tsantsa mahimmanci gare shi sosai ga mutane. Don haka nan duk macen da ta shiga gidan likita akan yi gargadi kullum da sahi bisa ga ban nonon gaba tsantsa da yaro tun daga haihuwar shi har zuwa wata 6. Zaka ga yaro tsananin mahimmanci, Allah ma ya sa an haihu yaro aka dora ma uwa ita ga gaba, ai suna ganin likitoci sukan yi wannan abin da an dauko yaro ai alabta ma uwa ga gaba. To yaron ne yana jin kamshin nonon uwar shi, yakan hon nonon ya sha, shi yasa muhimmanci gare shi. Kaga yaron da aka bashi nono tsantsa zai tashi cikin koshin lahiya, cikin kuzari da ilimi. Wannan kamin yaron ne yake wata 6, to masha Allah sai kaga yaron nan ba ɗaya ba yake da wanda bai samu ban nonon gaban nan tsantsa ba. Suna doka in bisu ba ba yaron nonon gaba tsantsa sai sun ga mamai dora gani suke kishirwa yaro. Mahi yawanci abinda yake hana mata su ba nono su ga kai ban iya rayuwa yaro bai sha ruwa ba. Shi kuma ba haka nan ba ne, don haka ake gargadin su nonon nan ruwa ke cikin shi. Farko da ka ba yaro nono ya sha ruwa ne, kenan in ya sha ruwa to kannan sai ya ci gaba da shan nonon shi, Masha Allah za ka ga yaro yana nishaɗi, yana mulmushi, ka ba shi nonon shi ya sha ya koshi. Saboda yaron da aka gama mashi da wannan madaran, mahi yawanci ana kawo yaran suna zawo. Yaran nan da sun fara zawo daga nan yaro ya fara lalacewa sai ya shiga ta. Tun da madarar ta yi ba a tsabtace ta ba, an sa bibiran kuda ya bi shi ne, an yi wanki ba daidai ba, an ɗauka an ba yaro. Ta kwana ne ko ta wuni ne ba sai adadin lokacin da madarar nan take an riga an gyara ta ba, sai a ɗauka ana ba yaro. Kenan wannan rashin sanin shi ke sa ka gama ma yaranka da wannan nono sai zawo. Daga zawo yaro sai kaga ya shiga tamuwa. Ita kuma wannan tamuwa in an shige ta yaro bai ilimi. Kenan nonon gaba ake so mata su ba yaransu tsantsa tun daga wata 6. Tun daga sabuwar haihuwa har a zuwa wata 6. To shine wannan yaro kenan ya samu da zai tashi cikin lagarda, cikin koshin lahiya, har ilimi ma yaron zai yi. Illa ta farko shine yaron da aka ba ruwa ilimin su ma bai zama ɗaya da yaron da ya sha nono. Uku, yaron ba za yi koshin lahiya ba ko awo aka kasu yaunin da wancan yaron ma sha Allah zai yi wanda aka bashi nono tsantsa. Wannan yaron da ba a bashi tsantsa ba bai yin su. Kuma ita kankanta uwai tana karuwa da wannan, saboda wannan ban nono da ake ma yara tsantsa kankanta yana kare uwa daga dukan rirritsa haka, yana kare uwa daga gare shi. Saboda haka nan ban nonon gaba mahimmanci gare shi sosai. Matan da ke ma'aikata ma yanzu masha Allah, tun da an yi waye kai kowa ya gane wanki abu ake mai kyau, a tatsa ma yaro nono in yi dan yayi kuka ya tashi a dauki wannan nonon na uwa a bashi ya sha a koshi ya yi kwance shi. Kuma in ya tashi kafin ya tashi uwa da kwai lokacin da ake ba da na pause awa kenan sai ta koma hallo ta tatsa nono hallo a ba yaron nan ya sha.
Wannan abin na tatsar maman anti yana da illa, me mahangarku a matsayin ku na likitoci?
Baya da illa komai, dan ban nono ake so in dai a tsabtace abin da za a ba yaron, in dai a tsabtace nono a ba ke uwa ba ki samu matsala, ke shi ma yaron bai samu matsala, zai tashi cikin kuzari. Yaro duk da ake ba ko ka rungume yaron ka bashi nono, za ka ga yaron yana har'a yana jin daɗi in kana bashi nono. Haka nan ne sakuna da zan bada ga mata ƴan uwanmu, wannan ban nonon gaba tsantsa da ake sa bai illata yaro. Tunda mutane suna ganin kawai kishirwa, a'a bai illata yaro. Ruwa Allah ne ya riga yayi wannan nono da abubuwan shi, da kwai ruwa a ciki kuma da kwai nono nan a ciki. Yaro in ka ba su zai sha ruwan na farko kuma daga baya ya sha nonon ya koshi, masha Allah kuma yaron bai komi. Kenan ina jin hankalin mazaje ka a ga mata suna ba da wannan nonon. A'a bai da illa. A bar mata su ba da nonon nan tsantsa, a ba da wannan nonon gaba tsantsa dan yara su tashi cikin koshin lahiya, cikin kuzari da ilimi da muke so yara su. Haka nan muke so. Kenan dan matarka tana da ban tana ta ban nonon nan gaba tsantsa ba illa bane. Kai ma sauki ne gare ka. Kenan yaron zai tashi cikin koshin lahiya, cikin ilimi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, musamman Mansur Sani, sai ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma bari mu karanta muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo, anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. Yace tabbas matsalar rashin tsaro a kasar mu Najeriya yana nema ya gagaru kundila. Ganin yadda kazamin hare-haren ta'addanci sai ƙara ta'azzara yake. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamari. Amin. Sakon ki Nunu Sani Yunusari jihar Yobe yace haƙiƙa ikrarin da kungiyar ISWAP ta yi na cewa ita ce ta kai hari a gidan yarin kuje dake Abuja. Tabbas hakan ya nuna cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaban gwamnatin tarayya da jami'an tsaron kasar mu. Da fatan gwamnati da jami'an tsaro za su ƙara zage damtsi wajen kawo ƙarshen ƴan bindiga a kasar baki daya. Sakon Jamilan Ado Salati goma ga Annabin Rajau da fatan Ado Salati goma ga Annabin Rajau suka ce matan aure da ke wulakanta mazajen su dan ba su samu damar yi musu dinkin sallah ba to su ji tsoron Allah. Su daina domin bana kowa ya san halin da ake ciki na tsadar rayuwa. Allah ya kyauta. Amin. Sai sakon Ali Yahaya Ja'far Unguru da Isa Lawali mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gupta suka ce muna kira ga mahajjatan Najeriya da ke ƙasa mai tsarki da su sanya ƙasar mu Najeriya a cikin addu'o'in samun zaman lafiya da yalwata arziki. Allah ya karɓi ibadunmu. Amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aliko Auta Kafinta jihar Filato. Yace harin da aka kai wa mukarraban shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a gaskiya abin damuwa ne matuƙa. Ya kamata jami'an tsaro su ƙara zage damtsi. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Burtaniya Boris Johnson ya ce zai yi murabus daga matsayinsa na shugaban jam'iyyar Conservative, amma zai ci gaba da zama Prime Minister kasar har sai an zabi sabon shugaban da zai mai gurbinsa. Sanarwar na zuwa ne a ranar Alhamis bayan da kanana da manyan ministocinsa da masu ba shi shawara sama da 40 suka ajiye aikinsu yayin da ake kiraye-kirayen sauka a mukamin. Har ya zuwa ranar Laraba, Johnson ya yi kememe ya ki sauka, inda ya sha alwashin zama a kujerarsa duk da cewa gwamnatinsa na fuskantar zarge-zarge na rashin da'a da nuna rashin sanin ya kamata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce makaman artillery da sojojinsa suka samu daga kasashen yammaci sun fara aiki tukuru kuma suna haifar da tarnaƙi ga hararan sojin Russia. Zelensky ya faɗa a jawabin da ya saba yi da daddare cewa makaman suna aiki kamar yadda suka yi tsammani. Yana mai cewa masu kare ƙasar ta Ukraine sun kai wasu muhimman harare akan wuraren da dakarun Russia suka mamaye, kuma hakan ya rage barazanar dakarun Russia. A karan farko cikin shekaru biyu, birnin Makka mai tsarki ya ga dandazon jama'a yayin da kiyasi ya nuna mutum miliyan 1 sun haɗu a birnin don gudanar da aikin hajjin bana. Tun bayan da ɓullar cutar COVID-19 ta sa ƙasashe da dama suka rufe kan iyakokinsu. Majitan har ila yau sun kwashe kwanaki da dama suna gudanar da sauran ibadu da za su ƙara kusantar da su zuwa ga Allah. Hajji aiki ne da aka umarci musulmi su gudanar ko da sau ɗaya a rayuwarsu, idan har suna da hali da cikakkiyar lafiyar yin hakan.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da ma engineer mu Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.